أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوى دندن مسلمي نوانا قريمي البركة وبنبرن دورا أجهر كتنا إنا فرنسين كسن شوا تاردكو أوانا دريمي البركة a gaban manya-manyan mu, iyayen mu, kuma malaman mu, shugabanni, a kuma wannan masallaci, shahararre babban masallaci, a gaban fuskokinku masu albarka, ina farin cikin kasancewa ta a wannan gari na Daura. A wannan lokaci ina fatan Allah ya ba mu zama mai kyau, mai albarka, ya ba mu ikon amfanuwa da zaman, kuma ya sanya albarka a wannan aure na ɗan uwa da Allah ya masa arziki na samun ƙaruwar aure, ya ba su zuri'a ta gari, kuma ya sa a samu ƴaƴan ƙware, ƴaƴan kirki. Kafin na ce komai, zan miƙa ta'aziyya dangane da rasuwa da aka yi a yau ɗin nan na ɗaya daga cikin dattawanmu kuma shugabanni a wannan gari na Sandamuko. Yawwa, Allah ya musu rasuwa, ya haɗar mota, uba ne kuma jagora, muna fatan Allah ya fi masa. Ina miƙa gaisuwa da addu'a ga babban malaminmu, babanmu, jagora, shugaba Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina, da yake kwance ba shi da lafiya, an yi masa aiki. Muna masa addu'a, Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya tashi kafaɗinsa, Allah ya bashi lafiya, Allah ya ni'imta mu da tsawaita masa kwana da lafiya, mu amfana da iliminsa da tarbiyyarsa. Addu'a ta musamman ga wannan ƙasa tamu ta Najeriya, halin da ake ciki na wayo, Allah ni'ya su, halin firgici, halin tsoro, halin damuwa, halin ɗarɗar. Ina mana addu'a, Allah ya ba mu lafiya, zaman lafiya a wannan ƙasa. Keɓantacciyar addu'a ta musamman a wannan jiha tamu ta Katsina da take cikin jihohin da suke cikin wayo, Allah ni ya su a Najeriya a yau na rashin tsaro da firgici da damuwa. Muna tawassuli da wannan zama a wannan masallaci, Allah ya yalwata wannan jiha ta Katsina da zaman lafiya da sauran jihohi gaba ɗaya na Najeriya da ma maƙotanmu na ƙasar Afirka gabaki ɗaya, dukkan ƙasashe na musulmi. A wannan zamana wa ina bayar da uzuri ba mu fara zaman da wuri ba, saboda wasu uzurruka da suka bujiro na gudanarwa da kuma dai larura ta ɗan adam. Zan yi magana ne akan abubuwa guda biyu. Abu na farko, zan yi bayani dangane da mai musulunci ya tanadar mana dangane da mu'amala da iyayenmu. Tanadin musulunci akan mu'amala da iyaye, kusan kowa yana da iyaye, kuma duk mutumin kirki yana so ya rabu da iyayensa lafiya, na ɗaya kenan. Na biyu, zan yi mana nasiha tun da aure aka yi akan abin da ya shafi harkar aure a taƙaice, wadda da shi zan rufe insha Allah. Ina fatan kowa ya ci tuwonsa na dare, kuma na ga garuwa ana ta zagayawa da shi, a sha ruwa, a zauna, a miƙe mai tafafatawa da ganin har iya biyu. ku yi mana addu'a wannan da cizon da yake gefe na kai fara gyangyaɗi. Allah ya saka da alheri. Amin ya rab. Abu na farko ƴan uwana, su iyaye su ne sababi ko sanadi na zuwan dukkan wani ɗa duniya. Ko ya ji daɗi a duniyar ko bai ji daɗi a duniya ba, babanka da mamanka su ne sababin zuwanka duniya. Duk shekarunka, duk girmanka, duk matsayinka, duk ɗaukakanka, duk isanka, da ba don iyayenka sun tsuguna sun haife ka ba, da ba a yi ka ba, da ba ka zo ba. Don haka kowane mutum, musulmi yake ko arne, akwai buƙatar ya kula da mahaifansa, ya kula da iyayensa, ya taimaka musu, ya agaza musu. Saboda mu a musulunci, addininmu addini ne mai kulawa da iyaye. Kuma duk musulmi na ƙwarai, ɗan albarka, ɗan masha Allah tabarakallah, to yana ƙoƙarinsa ya ga ya taimaki iyayensa, ya kuma rabu da iyayensa lafiya. Ko da ko taƙila ba su da kirki, ko taƙila suna da wata ɗabi'a, ko taƙila suna da wani ra'ayi, ko suna da wani yanayi, ko sun yi ƙoƙarin su takurawa mutum a rayuwa, ya yi ƙoƙari ya zai yi ya zauna da su lafiya, a rabu da su lafiya. Don galiban mukan je mu fara binne iyayenmu a rami su bar mu muna rayuwa. Galiban abin da ya fi rinjaye shi ne iyayenmu suna riga mu mutuwa. Akan samu ɗaiɗaiku wanda suke riga iyayensu mutuwa. So shari'a musulunci ta mana tanadi, ta musu tanadi, kuma babban tanadi na wanda ya bi su ya samu rahamar Allah, wanda kuma ya saba musu ya gamu da fushin Allah. Wani abun mamaki, dukkan shari'o'i na duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki akan kyautata wa iyaye. Babu wata shari'a ash-shara'i as-samawiyya, ha kuma dukkan annabawa gaba ɗaya, babu wani annabi na daban wanda bai yi bayani akan abin iyaye ba. Aka ce kyautata wa iyaye, kyakkyawan mu'amala ga iyaye, min khuluqil anbiya wa da'bis salihin, ɗabi'a ne na annabawa, hali ne na mutanen kirki. Kyautata musu dalilin ne ala sidqil iman, gaskiyar imanin mutum mai imani. Kyautata musu dalili ne ala karamin nafs, cewa mutum karimi ne. Sannan mutum yana da husnul wafa, mai wafa'i ne, mai cika alƙawari ne. Kulawa da iyaye yana da cikin kyawawan abubuwa da shari'ar musulunci ta zo da shi. Kuma i'tirafun ne bil jamil, mutum ya yi furuci da kyakkyawan abu da Ubangiji ya masa, ya masa arziki, ya ba shi iyaye. Kyautata musu kiyayewa ne na falala da Allah ya yi maka. Kuma kyautata musu unwanu ne ala kamali shari'a, wani adireshi ne da yake nuna cikar shari'ar da ɗan adam yake binta. Musulunci ya himmata da su matuƙar himmatuwa, ya kuma ce a kula da su matuƙar kulawa, ya kuma hana a saba musu, ya kuma tsananta hukunci, haƙiƙanin tsanantawa a cikin Alƙur'ani dangane da fusata iyaye ko ɓata wa iyaye ko jefa su cikin wayo Allah ne ya su. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmati wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani saghīrā. Yasi rabbukum a'lamu bimā fī nufūsikum in takūnū ṣālihīna to fa innahu kāna lil-awwābīna ghafūrā wa āti dhal-qurbā haqqahu wal-miskīna wa ibnas sabīli wa lā tubadhdhir tabdhīrā إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ubangijinka tabaraka wa ta'ala ya wajabta ya hukunta kada a bauta wa kowa sai shi tauhidi kenan jama'a kar wani ya bauta wani ba Allah ba duk wanda ya wayi gari yana bauta wani ba Allah ba yayi asarar zuwa duniya duk wanda ya wayi gari yana neman taimakon wani ba Allah ba yayi asarar zuwa duniya duk wanda ya wayi gari yana da wani ubangiji ba Allah ba yana bauta wa dutse ko yana bauta wa ice ko yana bauta wa wani dan adam saboda wani matsayin sa ko daukakar sa ko darajar sa yake bauta masa ba Allah ba to wannan mutumin babu asararre irin sa kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ardh am lahum shirkun fi as-samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min 'ilmin in kuntum sadiqin yace wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idha husira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace wadanda kuke kira kuke bautawa ba Allah ba Allah yace ku nuna mun menene suka halitta a cikin sammai da ƙasai ba kuna musu bauta ba me suka halitta ماذا خلقوا من الارض me suka halitta a cikin ƙasa am lahum shirkun fi samawati ko sun taya Allah ne wajen halittar sammai sun taya shi da Allah ya gaji Allah ya gaji ne suka taimaka masa ko suna tarayya da shi ne wajen mallakar sama akwai wani wanda zai ce tare da Allah suka mallaki sama akwai wani wanda ya ce tare da Allah suka halicci ƙasa ku zo da wani littafi kafin wannan alqur'ani ko wani gurbi na ilimi inda gaske kuke Allah ce ba wanda yake kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba wannan shine hadarin shirka hadarin bautar wani ba Allah ba da haka duk inda musulmi yake kula da tauhidi ya kula da aqida wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi masu imani to Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bayan wannan nabi amin yace wa bil walidain ihsana ku kyautata wa iyayenku kyautata wa babanka ku kyautata wa mahaifiyarka ka duba wani uslubin qur'ani malam sai ce a kyautata bai ce kaza 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 ba malam akwai wanda bai san kyautata ba wallahi ku dabba ta san mai kyautata ba dabba ka lura ko makocinka ne daure akuya ko tinkiya tana wucewa kullum tana jefa mata ciyawa duk da ka zo wucewa sai ta daga kai ta kalle ka ko da bara sai ma magana ba saboda ta saba kana kyautata mata ya rabbi ya allah amin jama'a iyaye mu suna cikin wani yanayi suna buƙatar tallafi suna buƙatar agaji suna buƙatar kulawa amma yau Allah ya jarrabe mu kaɗan ne a cikinmu masu kulawa da iyayensu mantuwa muke yanzu a gidanku ko ko hudu ne ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma ko sha ɗaya ko ashirin ko wannan tsohon naku gaba ɗaya tun da ya tashi a rayuwarsa duk shi ya biya muku kuɗin makaranta shi ya ɗauki nauyin ku kai karatu shi ya muku za shi ya muku za ya ƙare wahala yanzu ya tsufa ya yi furfura ya gaji yana zaune kun samu aiki wani yana federal government wani yana state government wani yana aiki a kamfani wani yana kasuwa wani yana kaza shi kuma ga girma ya zo masa ya tsuguna yana zaune a gida amma insha Allah ta'ala ƴaƴan nan nasu gaba ɗaya 4 5 6 7 8 9 ba lallai su iya kula da wani shi ba ka san me ake malam karo karo ake amma shi kada ya taimaka mana mu mu biyar mu shi da mu bakwai mu takwas ya biya mana kuɗi muka yi jami'a muka yi makaranta ya biya mana kaza ya ci bashi ya yi wahala ya yi kaza amma yanzu gashi girma ya zo masa ya yi ritaya ko ya zauna ko baya aiki ko baya zuwa gona ko baya zuwa kasuwa amma dukan wani yana ɗaukan dubu kaza wani yana ɗaukan dubu kaza amma wallahi mutum ɗaya a cikinmu ba zai iya ɗaukan nauyin sa ba sai mun yi karo karo kai wallahi dubu uku za ka kawo wallahi ku zai iya ba dubu uku kai dubu biyar za ka kawo wallahi ni gaskiya matsaloli na sun yawa kai kawo kana malam zama ake a tebur ana har haɗawa mu taimaka wa babanmu yana da ciwon suga muzin sai masa abincin da zai ci, yana da hawan jini, mu sai masa magani, yana da kaza, za mu gyara masa daki, za mu masa kaza sai an yi taro. Kuma galiban bincike ya tabbatar mana waɗanda suka fi bada taimako su ne ƴaƴa mata. Ko akwai mai jaya zai daga mun hannun ganshi? Wannan ƴaƴa matan da ba a so, wannan ƴaƴan matan da ba a so a haife su, bincike ya tabbatar da yanzu billahi al'azim wannan sun fi jin ƙai, sun fi taimako, sun fi agazawa. Don haka mu kula da iyayenmu, za mu zo mu gina gidaje na kata'i na a zo a gani, amma wallahi mutum tsohonsa yana cikin wani guri ba da dangane. Muna cikin yalwa, muna cikin jin daɗi da kwanciyar hankali, amma iyayenmu suna cikin matsi, suna cikin rayuwa na kakanikai. Wani ma wallahi al'azim wannan sai shekara bai ga ubansa ba, ba lalle kuma ya kiran shi a waya ba, saboda an samu rabuwar gari ko wajen aiki. To wanda ma Allah ya taimake shi ne wanda yake rayuwa tare da shi, ko ba komai dai zaka taimake shi akan wani abu. To wannan su ne Allah zai musu albarka. Don haka da talakawanku, da masu kudinku, da masu ƙarfi, da masu rauninku, kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya ba da wata gudunmuwa ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa kafin su mutu. Wallahi tallahi malam za ka yi musu hidima ne in suna raye, daren da ka je ka kai su kabari ka binne su zancen ya ƙare, ba wanda za ka yi wa taimaka, sun tafi. Amma in suna nan za ka iya ba su abinci su ci ka samu lada, in suna nan za ka iya musu ɗinkin sallah saka rigar ka samu lada, in suna nan za ka je ka gaishe su ka ce ina kwana, su ci Allah ma albarka ka samu lada. Amma suna kabari fa babu zancen. Allah tabaraka wataala ya ce wa bil walidaini ihsana, in girma ya hada ka da ɗaya daga cikin su ko duka biyu, to karka daka musu tsawa, karka ce musu kash, ba a ce ka, ba a ce danni, ba a ce ba na ce ba, ba a yi wa iyaye komai suka yi maka, sai dai ka kifa kai kai hakuri, ko da ku kai ne mai gaskiya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, Qur'ani ya ce ka gaya wa iyayenka zance mai girma, zance mai matsayi, zance mai daraja, kalma mai mutunci. Haka ake gaya wa iyaye. Wallahi shekaran jiya nan wata mata ta kira ni malam, tana kuka ta ce malam kai min addu'a. Na ce me ya faru? Ta ce ga ɗana gashi nan yanzu ɗan nan wani abu ne ya faru ni tsakanina da shi, akan wayarsa, waya akan wayarsa aka karba, ko aranta aka karba, ko buga waya aka yi ko na wuce, yazo ya tsaya akan ta yana bude mata wuta yana nuna mata hannu kamar zai doke ta. Ta ce gashi nan malam, wato yanda ka san in karbo wayannan in huda cikin ta in je in samu yaron nan da faskare in buga masa haka da shi. Uwarka da ta haife ka kana nuna mata yatsa akan ta ɗauki aron wayarka, ta buga kana wai kai dan me za a ɗaukar maka waya? Uwa, Allah ya kawo mu zamani mara kyau. Irin waɗannan yayayina za su samu albarka. Za mu zo mu yi bayani daga baya, duk wanda ya sa ubansa ko uwarsa kuka za ku ji sakamakonsa. Allah ya ce ka kankantar da kai ga iyayenka, ka rinka yi musu addu'a kullum, rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira, kullum. Malamai suka ce duk wanda ma ya sallar farilla a cikin sallolin nan guda biyar bai yi wa iyayensa addu'a ba a cikin sujjadarsa da yake sallah, to ya nuna na ladabi. Babu ɗan kirki da zai sallah guda biyar bai tuna da iyayensa ba, suna raye ko bayan sun mutu. Kai musu addu'a, ka ce Allah ya musu rahama ya ji ƙansu kamar yadda suka taimaka maka, suka kula da kai kana yaro. Allah kuma ya rufe ayoyin da cewa shi ya san abin da ke cikin zukatanku, in ku mutanen kirki ne Allah ya sani, in na banza ne ma Allah ya riga ya sani. Zan ba mu misalin wasu annabawa da Allah ya ba mu labari masu bin iyaye, masu kyautata wa iyaye. Na farko a cikinsu Annabi Yahaya. Annabi Yahaya annabi ne da Qur'ani ya yi bayani cewa mutum ne mai bin iyayensa, mai yi wa iyayensa da'a. annabi Yahaya bai zamanto mai yi wa iyayensa girman kai da nuna isa da dagawa ba. Annabi Yahaya ya shahara har a wajen Allah akan bin iyayensa. Allah ta'ala ya ce a cikin suratu Maryam, ya Yahya khudh alkitaba biquwwa, yace wa atainahu alhukma sabiyya, yace wa hananan min ladunna wa zaka wa kana taqiyya, yace wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Allah yayi ba annabi Yahya yace mutun ne mai bin iyaye wa barran biwalidayhi. Ashe bin iyaye ba aikin banza bane? Ashe kyautatawa iyaye ba kayan banza bane? Kaji annabin Allah, annabi Yahya ya ma shu ne, amma Qur'ani ya zo yana yi wa manzon Allah bayani akan annabi Yahya, wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya, mai bin iyaye ne, ba mutum ne jabbere mai girman kai mai nuna isa, mai saba wa Allah, mai saba wa iyaye ba, ba haka yake ba. Kaji daya, annabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah tabaraka wata'ala ya bada labari yace, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, sace me, wa barran bi walidati wa lam akun jabbaran shaqiyya. Annabi Isa alayhi salatu wassalam, Allah yake fada, ya fada da kansa yana cewa shi bawan Allah ne, shi kuma wannan raddi ne ga wadanda suke cewa Allah ne shi. To shi da kansa yace, inni abdullah atani alkitab, ina yan kirista da suka ce Allah ne shi, ina yan kirista da suka ce dan Allah ne shi, yace inni abdullah atani alkitaba, yace wa ja'alani nabiyya, yace Allah ya sanya ni in zama mai albarka duk inda nake, kuma Allah ya mun wasiya da sallah da zakka. Me yasa kirista ba ku sallah ba ku zakka? Da Qur'ani ya ce annabi Isa ya faɗa cewa, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah ya ce in kula da sallah in kula da zakka matukar ina raye. Sannan ya ce in zama wa barran bi walidati, mai bin mahaifiyata, wa lam yaj'alni afwan da zan ce wa lam akun wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya, Allah ya ce annabi ya ce annabi Isa ya ce ban zama mai girman kai kuma shakiyye ba dan wuta. Yace wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya zalika Isa ibn Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun. Kaga nan annabi Isa Allah ya yabe shi wani mai bin iyaye ne. Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya dade shi, yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayu al-a'mal ahabbu ila Allah, wai wadanne ayyuka ne suke fi soyuwa zuwa ga Allah? Manzon Allah ya ce da shi, as-salatu ala waqtiha, abin da Allah ya fi so shine yin sallah akan lokacinta. Yin sallah ne akan lokacinta, ma'ana a cikin lokacinta. Duk inda musulmi yake yi kokari yana yin sallah a cikin lokaci, kar ya bari ha lokacin sallah ya fita yana ramawa. Ibn Mas'ud ya rawaita cewa annabi, sannan kuma sai me, sai annabi ya ce da shi, birrul walidain. Kaga can Allah ya kawo tauhidi ko? An gama wannan. To yanzu kuma a hadisi aka ce ai sallah akan lokaci, abu na biyu da Allah yake so a bi iyaye, jama'a. Annabi ya ce abinda Allah yake so a bi iyaye, a kyautata wa iyaye, a faranta wa iyaye, a yi wa iyaye abu mai kyau. Wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce haka Allah yake so. Ibn Mas'ud bai gaji ba, ya saki cewa sun ma'ayu, sannan sai ne, sannan sai ya ce al-jihadu fi sabilillah, sai jihadi saboda Allah. Kaga a nan gurin hatta bin iyaye ya fi jihadi. Wannan hadisi na Imam Bukhari ne, ka bi iyayenka ya fi jihadi, matsayin bin iyaye ya fi jihadi. Duba jihadi fa mukhatara ce, ranka za ka je ka bari ya tabi. Amma wallahi al-azimu malam bin iyaye shi ne yake gaba. Akwai riwayar Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi magana yake cewa, ifu an nisa'in nas ga wani sako jama'a manzo Allah ce ku kame fa dangane da matan mutane ku kame kallon matan mutane mu'amala da matan mutane dakin matan mutane keɓanta da matan mutane cin amanar matan mutane yace in kun yi haka kuma matan ku za su kame kamar yaya mai ake nufi da wannan kakkaci amanar matan makocinka kakkaci amanar ƴar makocinka kar kai kokarin ka lalata ƴaƴan mata na mutane wallahi tallahi kai ma sai an lalata naka ku rike jama'a alƙawari ne duk mutumin da yake da ɗabi'ar neman mata ko to alƙawari ne sai an lalata nasu ƴaƴan ka cuci ƴaƴanka ka tafi haƙuri ko kana lalata ƴaƴan mutane to ko kana ƙabari sai an lalata ƴaƴanka dan haka wani kasuwanci ne kake kullawa na rashin mutunci kake saiwa ƴaƴanka da masu neman maza duk wanda ya nemi dan wani da sunan luwadi to ya shirya shi ma sai an nemi ƴaƴansa ka yanka wa ƴaƴanka tikiti na banza saboda kai din naka ƴaƴan ba su fi ƴaƴan wani ba yau din nan nake karanta text message wata mata ta turo min tace malam a taimaka mana tace wallahi malam muna cikin talauci da rashi mai gidan mu baya iya daukan nauyin mu na waye gari dole sai na zagaya na bi makota ina neman abinda aka ce aka rage left over sauran abinci kake nema wanda yara suka ci suka rage ta dauka ta ba wa ƴaƴanta tace ita ta kwana da yau haka tace da wani mai gida makocin mu yaga ina yawan zuwa ina neman taimakon abin sai gashi yana taya ni yana nuna in bani in bashi mutunci na dan ya bani abinci wani ya tafi ya je wata ƙasa ya barwa abokinsa matarsa da kudin cefananta da kudin kulawarta ka duba fa wai amininka wai abokinka wai ka ce wai ya kula maka wai da iyalinka saboda ka tafi wata ƙasa ko ka je umra ko ka je aikin hajji ko ka je wani course wai ka yarda da shi ya rinka zuwa saboda kar ka barwa mata kudi su kashe ya kula da kudin yaranka na makaranta ya kula da zirga-zirgansu ta ce wallahi malam sai ga mutumin nan ya zo yana sallama kuna lafiya lafiya gala to yaya su bebi a lafiyarsa kalau kuna nan dai kalau ne ta ce a kalau muke to kuna nan dai lafiya ta ce lafiya kalau kai bari dai in shigo in ga yaran nan ta ce a lafiyarsa kalau wallahi ya ce bari dai in zo in gansu bari in shigo in gansu saboda babansu kai ya tambaye ni in ce masa ban gansu ba kaga ya nemi ya shiga gidan dan ya ga ƴaƴan abokanansa ko ashe ba ƴaƴan ya je gani ba matar ya je gani daga zuwa yana zuwa yana yara wasa yana dauka yana wasa yana kaza yana kaza yau ma yazo yana kawo wani abu sai ya shigo gida yau ma ya kawo wani abu sai ya shigo gida tace daga nan malam sai ya fara nema na kuma wallahi tace kuma mai gida na ya yarda da shi 100%. Sai gashi yau sai ya saita in yaran sun tafi makaranta ba kowa a gida sai zo ba ku da dai matsala ko ba dai damuwa tace a ba matsala ba damuwa wallahi alhamdulillah to komai daidai ba mu matsala dai ko a'a tace sai ya ce zai shigo gidan ni ko mai san hana shi ba sai gashi ya zo yana nema na tace malam na rasa yanda zan yi in na gaya wa mai gida na sai ya fi yarda da shi akan ni saboda ya gama ya gamsuwa ka san malam akwai mutanen da in suka gamsu da kai to gaskiya kafin a kore mutuncinka a zuciyarsu za a dade tace ina tunanin ya zan yi in isar masa da wannan sako ya fahimce ni ma tukunna cin amana ko mutum ya zo yana neman ƴaƴan abokinsa wallahi malam mutum ya nemi ƴaƴan abokinsa mata ya neme su saboda rayuwa da ake yi ta ƴaƴan awaki rayuwar rashin mutunci annabi ya faɗa ya ce ku kame ku kiyaye hadisin Imam al-Hakim ya rawaito shi kuma hadisi ne asalin sa da'ifi ne amma da hanyoyin sa suka zo da yawa malamai suka ce hasanun li ghairihi yace ku bi iyayenku kuma ƴaƴanku za su bi ku ana yawan faɗa wannan a magana ta baka haka take ko babu hadisi ma daman wanda yake son ƴaƴansa su bi shi to ma wallahi shi ma ya bi iyayensa wallahi malam ko mutuwa ubanka yake kake zuwa ziyarar kabari kana gaishe shi kana masa addu'a to insha Allah malam kai ma in ka mutu ƴaƴanka za su yi maka wannan in ko baka yi ba to ka tabbatar zaka mutu ka gama rubewa a cikin kabari ƴaƴanka sun ma manta da kabarinka kamar yadda yanzu da yawa akwai ƴaƴan da sun manta da a ina aka binne ubansu da yawa yau a makabarta a garin nan an binne babana shekara 7 shekara 8 shekara kaza in yaje makabartar ba zai iya gane ina kabarin baban sa yake ba saboda baya zuwa daidai da ziyara da mutum zai je wata ko a sati ko a wata ko a shekara ko wani abu ya je kabarin ubansa fa da ya mutu ya je ya tsaya ya ce ya Allah ka gafarta wa babana wallahi ba ma iya mun manta na wani uba ana yi da shi ne yana in ka riga ka mutu zancen ka ya kare wallahi ta wani bawa Allah ya zo ya bai da lafiya yana kwance yana kwance na cikin abin nan yanayi mara daɗi yaransa kuma da yamma sai su suka gaje rawan da su fita filin kwallo uban yana kwance yana numfashi wayyo Allah zai mutu amma ayansa ba su ma damu ba gari ya waye wani ya zo da bukatarsa a ba shi kaza uban yana kwance yana ce a bani kaza a bani kaza shi ne ake masa magana aka ce kai ba ga ubanka ba da lafiya wai ce to in ba da lafiya ni kuma ina ruwana in ba da lafiya ba za a bani kudin makaranta na ba za a biya min kudin makaranta ba dan ba da lafiya wannan dan sai yake fada mallan akwai ciwo abun ba da dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tilsa sa hancin wannan mutumi Allah ya tilsa sa hancin wannan mutumi Allah ya tilsa sa hancin wannan mutumi sabai suka ce man ya rasulullah waye wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce man adraka walidayhi indal kibri aw aduhuma fa dakhala an-nar hadisi imam muslim wanda ya riski iyayensa sun girma daya daga cikin su ko duka amma bi yi musu biyayya da ladabi da zai samu shiga aljanna ba wannan yayi asara inji annabi hakka bari ubanka ya mutu ba kai mai biyayya da zaka samu wannan aljanna ba ka shiga wuta ga kofar shiga aljanna din iyaye baka yi aikin kware baka samu aljanna ta hanyar iyayenka Abdullahi dan Umar wata rana ya ga wani mutum yana dauke da ubansa a Ka'aba yana ta zagaye ya goya shi yadda ake goya jariri tsohon ya zama tsoho yana zagayawa da shi ya tsuguna ya huta ya daga shi ya tsuguna ya huta bayan yayi dawafi da shi yayi sa'ayi da shi malam goyo fa mu yanzu ai da sauki keke zaka je ka ba da riyal 250 a zagaya da shi ai maka dawafi da shi su wadancan ada goya shi suke uban ko ya goya uwarsa ai da ta goye ka ko ba ta goye ka ba shi ma ai da ya rike ka ya goye ka ya ce zanin goyen ka ya ciyar da kai so yanzu akwai wani aibu dan ka goye shi bayan ya gama ya je samu dan Umar ya ce akramuka Allah ya ce ga ubana nan kaga hidimar da na masa kashinsa a gadon bayana yake fitsarinsa a gadon bayana yake ni nake masa tsarki ni nake masa komai don Allah wannan hidima da na masa na sauke nauyi na biya shi haƙƙinsa a kaina Ibn Umar ya ce wallahi ko farce daya wallahi baka biya ubanka ba daidai da farce kaga yankan farce wallan iya girman farce wallahi baka biya shi ba je ka ci gaba da hidima abinda yake so ya ce da shi ba a iya biyan iyaye ba a iya biya malam na san mutumin da ya mutu ciwo ya kama shi a asibiti baya iya tashi zai ban daki dole ya kashi akan gadon asibiti ya tsula fitsari akan gadon asibiti ba zai iya daga hannun sai wa kansa tsarki ba wallahi malam ƴaƴansa gabaki ɗaya duk suka zo suna kyamar shi wa zai masa wannan hidimar kowa sai ya ja baya baba yayi kashi da Allah zai kula da shi baba yayi kashi baba yayi kaza sai wani yaro a cikin yaran shine dan iska a gidan shi wannan shine kangaralle shine mutumin banza a gidan shi kuma shi yake zuwa ya shiga cikin mayafin ya sa kansa haka ya daga ya sa kansa ya ji warin kashin ya sa tishi ya kwashi ya zuba a leda ya ɗebo ruwa ya fidda kansa ya sa hannu ya wanke masa al'aurarsa, ya mirgine shi, ya goge katifar ta leda ce ta asibiti, ya sake mai shimfiɗa, ya zo ya zauna. Da uban zagin sa yake yana tsine masa albarka, yana kai dai mutumin kaza lokacin yana lafiya, sai dawo yana ce Allah maka albarka, Allah maka albarka, yace ka share min hawaye, Allah ma albarka. Wallahi ma na haka akai, ma na kaga wani ikon Allah, amma na kirkin kuma da ake ganin na kirkin ne ki sun gudu. Bari in daga gaya muku wani abin da za ku ji mamaki. Wani bawan Allah ya zo ba lafiya, an kwantar da shi, aka ce duka ƙodojinsa sun samu matsala, ko a canja masa ƙoda, a bashi ƙoda guda ɗaya ko ya mutu. Yace aje a nemo ƴaƴansa mana. Kai tsaye yace aje a kira ƴaƴansa, shi ne yana da ƴaƴa, shi ne yake da arziki. Sai aka je a kira babban ƴaƴa, sai yace a zan yi shawara gaskiya. Aka kira na biyunsa, sai yace a bari dai sai ƴaƴana ya yi magana ta mu gani. Aka kira na uku, shi ma sai yace kai gaskiya ba zan iya ba. Aka ce wallahi malam, aka jero yaran nan malam duka suka ki su ba da kodar nan, suka ce ba za su iya cire kodar su ba uban su ba. Aka ce zai mutu ba, sun lalace nasa, a bashi guda ɗaya zai iya rayuwa, kai kuma zaka iya rayuwa da guda ɗaya? Suka ce ba za su ba. Sai wani yaro guda ɗaya a cikin su yace me ake nema ne, ana bata lokaci. Aka ce koda, yace a zo a kwantar da ni a cire ta. Yace wallahi tallahi idan biyu za a cire, ya ga likita in biyu za ku cire, ku cire ni in mutu ku sa uba na ya rayu. To kaga waɗanda suke haihuwa su toshe, suke na haifi biyu sun isa, na haifi uku sun isa, na haifi hudu sun isa, wataƙila duk mutanen banza ka tara ba. Wallahi yanzu wannan malam ƙarami ne a cikin su, ƙaramin ne. Kasar yanzu zamani ne na ba a sa haihuwa ai, ko ba ka bane? Toshe mata ake a ce a sun isa, wani ma guda ɗaya ya haifa, guda ɗaya tal ga dukiya Allah ya zuba masa, ya ce mata su kufuci ƙwara, wanzu kufuci ƙwara ya isa haka. Na ce wa matar ki je ki gaya mai ya je asibiti a fiɗiye shi, shi tunda ba a son ƙara haihuwa, ya je a je a fiɗiye shi kamar da ake fiɗiye ɗan taure, shikenan ku ci gaba da rayuwa haka. Karki yadda ya toshe ki, kaga nan gurin rayuwa ya kamata ta nuna mana mu san menene yake faruwa yau da gobe dangane da ƴaƴanmu da kulawa da su. To duk wanda ya tarar da iyayensa gaba ɗaya bai yi musu biyayya da zai shiga aljanna ba, inji Annabi ya ce Allah kirsa sancin sa a kar hadisin Imam Muslim. Bin iyaye Allah ne umarni ya ce yayi a kyautata musu, a musu kyakkyawan mu'amala. Wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah, sai ce wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Kaga sai da yace a bi iyaye ma, sannan sai yace wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, a cikin Baqara. A wata ayar Allah ya ce wa abudullah ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين شي ما irin wancan aya din والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا اشي سوره النساء او تعالى الله يقول قلت الو أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا تتمي وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أشكن سورة الأنعام. A wata ayar Allah ce wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya almasir. Kaji anishkur li wa liwalidayka, Allah ce ka gode mun, ka gode wa iyayenka. Wa in jahadaka ala أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما أما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون تكن سورة لقمان أو تعالى الله يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا كجوانكم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أشكر سورة الأحقاب بك وأننا آيوين قبل إمالا أمرنيني الله يكي دبن دبن نوئي دبن دبن ستايل دبن دبن أسلوبي دبن دبن نأبي إياي yanzu wannan bai ishi iyaye falala ba yanzu wannan bai ishe su daraja ba sai mutum yazo ya manta da iyayensa ya bar su cikin damuwa Allah tabaraka wa ta'ala fa ya fifita bin iyaye akan jihadi na gaya muku wannan sananne ne ingantaccen hadisi yazo wata rana kamar yadda Muawiya ibn Jahima yazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga baban shi yake cewa nazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ina neman shawaran sa dangane da zan tafi jihadi sai annabi yace alaka walida kana da mahaifiya ne sai yace eh kwarai ko ina da mahaifiya tana raye yace kuna tana raye to sai annabi yace na dauke maka jihadi karka je izhab fa akrimha je ka kaje ka girmama ta kaje ka ci gama hidima mu mun tafi jihadi kai kuma ka zauna kana hidima wa mahaifiyarka ka duba wannan jihadi ne aka ce kai yaje ya bi iyayensa fa innal jannata inda rijlaiha aljannaka tana karkashin tafin mahaifiyarka na kafa kaje ka bi iyayenka malamai suka ce annabi in ya lura ya ce wa kana da dan wani shortcoming ko kana da wata larura ko kana da wani rauni akan iyayenka to jihadin ma an zo sai ce karka je ka bi iyayenka ka warware a wata riwaya ne ce zuwa ne wajen manzo Allah ne ce ya rasulullahi inni uridu an azwa ina so na je yaki na zo maka ina neman shawararka annabi ce akwai mahaifiya ce kware to sai ce izham fal zamha a wancan riwayar izhab fa akrimha a wannan riwayar izhab fa zamha kaje ka lazimce ta fa innal jannata inda rijlaiha imam al-bayhaqi ya kawo wannan hadisi a cikin shu'abul iman malamai suka ce hadisi ne ingantacce malam ana bada labarin wani bawan Allah yana da mahaifiya irin ta tsufa din nan har wato tsufa ya kama ta tana wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba ita wannan tsohuwa Allah ya jarabe ta da san tsire ga ba haƙorin ya tafi amma fa akwai cin tsire kullum sai ta ce tsire baba ɗan kenan baba tsire na daman shi yaron ai ya gaya mata mama tsire watakila shi mama ce tsire ne ba mamaki ta ce rabawa don haka ya zama alƙawari ne dirrar da zai dawo daga kasuwa ko ba shi da kuɗi sai ya je ya ce ba shi ya sayo tsiren nan don ya kawo tsohuwarsa kuma tsiren ta ce ta fi son mai ƙarago ba ta son na zamani mai ƙarago ɗin nan mai buɗi-buɗi nan sosai idan ya kawo sai ta ga tsiren ta ji ƙanshinsa kuma ba haƙorin za ta kafin ya take cewa sai ta ce zo ka tsinka mai shi ya ce haka zai zauna kafin ya je wajen matarsa kafin ya je wajen 'ya'yansa ya buɗe takardar tsiren nan sai ta ce ɗauko ruwa a kofi ko kwanon sha ya ɗauko sai ta ce zuba mun shi a ciki in ya zuba tsiren a ciki sai ta ce ya mummurje mata shi in ya murje shi ya murje dan gishirin da dan farfarin nan na ƙarago na ƙuli-ƙuli ruwan sai ya kauri naman kuma sai ta ce tsittsinka ya faffasa shi ya gutsutsura shi idan ya sai ta ce ya gauraya mata shi kamar koko kamar kunu haka sai ta ce ba ta ci sha sai ta rinka sha tana dan mummurza shi da harshe tana tura shi yana tafiya to ba wannan za ku yi kambara ba idan ya zo zai tafi sai ta ce zo ta ce sunkuya sai sun kuya sai ta ce buɗe gadon bayanka ya buɗe sai ta yi mai dindu guda uku lafiyayyu ta ce je ka Allah ke yi aljanu suke sa ta yi masa a ra'ayinta ne a gwada shi take yace kullun sai ya dai gudundu guda uku ga tsire ga duka yace kuma daidai da rana dai bai taba jin haushi ba lokaci ne wata ran ba za ta iya dukan bai haka yace yi mata aka ce ka hakura ka je kai tai mata wata rana sai gashi ta mutu ya je ya binne ta ba wanda zai kawo tsire ba wanda zai dake shi malam dubabin iyaye to ga wancan wanda yazo na ga muku yana samun Abdullahi dan Umar yana tambayin shi ba goyo yake yi ba shi ne ai ba magoyon yake yi ba da haka ku bi su duk abin da suka ce suna so ku taimaka musu ko agaza musu yanzu wata uwar zaga ita tana son taliya kai ta sayo mata kana kawowa wata kuma nono take so a rinka sayo mata kullun da daddare iya kuri ka je ka kulla alaka da abokantaka da mai sayar da nono da fura da nono Allah ya jarabe ka da tsohuwa mai shan fura da nono da man kai badauri ne kai mashayin fura ne kowa ya ga sai yake nan fa yawa dan kafin na gama sai na rama yawa kulisa ba ɗaya ke nan an gabatar da bin iyaye hatta aikin hajji na taɗawu'i malam da mutum bayan aikin hajji na farilla na dole wani aikin hajji da mutum zai je ya yi to gwanda ya bi iyayensa a kan ya je aikin hajji na biyu na uku na hudu na biyar shari'ar musulunci ta fifita bin iyaye akan ainihin zuwa aikin hajji na ɗaya na biyu na uku na hudu banda na ɗaya Abu Huraira yake cewa wata rana wallazi nafsu Abi Huraira ta biyadihi laulal jihadu fi sabilillahi wal hajj wa birra ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk da ba dan jihadi saboda Allah ba da bin mahaifiyata ba da na so na mutu ina bawa bai riwaya yake cewa mun ji labari Abu Huraira bai yi aikin hajji ba a lokacin da yake faɗan wannan bai yi ai lam yakhuj hatta matat ummuhu wallahi saboda tsabar bin uwa da hidima wa mahaifiya malam Abu Huraira bai samu lokacin da zai je sauke ma farilla ba na farilla ma ba ku gane ba ko lokacin aikin hajji zai zo ya kamace ta bi aikin hajji amma wa zai kula mai da uwarsa sai hakura haka yi ta yi wa mahaifiyarsa hidima ya yi ta taimakonta Abu Huraira bai je aikin hajji ba sai da mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa ya binne ta to sannan shekara ta gaba ya je aikin hajji Allahu akbar jama'a ana gabatar da bin iyaye akan taimakon yaya ma duka tsohuwarka sai ka taimaka mata tsohonka sai ka taimake shi akan yayanka a ba ita ta kawo ka har ka samu yayan ba ai ita ta riga dan haka a shari'a sai an kula da iyaye sai a zo a kula da yaya kamar yanzu wani yazo ya ce ga mahaifa na ba su ci abinci ba ga ƴaƴan yara na ba su ci abinci ba zan fara gabatarwa iyayenka ga hadisi na sahihi Imam Bukhari ya ruwaito shi hadisin salasatu nafar hadisin mutane guda uku suka tafi wata ransa cikin tafiya manzo Allah yake bani labari ko cikin mutanen Banu Isra'ila ne suka shiga wani kogo na dutse kawai Allah da ikon sa sai turo dutsen nan yazo rufe su gaba daya kogon dutse kuma katon dutse yazo ya rufe su so uku suka shiga uku suka rasa yadda za su yi sai wani ya ce da su ba ihu za mu yi ba ba kuka za mu yi ba ba kaza za mu yi ba kowa ya tuno aikin alkhairin da ya taba yi ya gaya wa Allah mu yi tawassuli da shi Allah ya yi mana wannan bala'i da muke ciki ba lokaci da zan gaya muku hadisin duka amma bari in ɗauko muku abin da yake mahallu shahid daga cikin su wani sai ya ce ina da iyaye da na musu hidima ya ubangiji ya Allah zan iya tunawa na yi rayuwa da iyayena da ƴaƴana na kan fitan je daji in je cikin dabbobi na in tatso nono in kawo wa iyayena da ƴaƴana wata rana na zo na tarar da iyayena sun shiga gida sun rufe yunwa sun jira ban dawo da wuri ba har sun shiga sun ja kofa sun rufe ga ƴaƴana kuma ina jin su suna kukan yunwa da iyayensu yatazaghawna yace sai na tsaya a kofar gidan iyayena na kasa kwankwasa musu kofa dan bazan tashi iyayena daga bacci ba malam ka ji tarbiya da zai iya buga kofa ce baban sai tashi ba malam wallahi kuma abinci zai basu ba kai ba wanda da bukatar ka zaka je ka tashi kofanka da sassafe kace ni tafiya zan yi ina so amin kaza a su adan tarbiya da ta samu in uban su yana bacci ko uwa ba sa iya kwankwasa mai kofa sai a jira sai sun gama radin sun tashi malam mutumin nan haka ya rike kwaliyar nonon nan malam tun da daddare yake ya kwankwasa musu kofa kuma ba su bude ba yana tsaye kuma bai zauna ba malam har sai da aka yi assalatu khairun minan nawmi asbahi tayi yana rike da kwaliyar nonon nan ya ji motsin su sun fita za su fara tunanin sallar asbahi sannan sai ya bude kofa sai ya shiga gida ya je ba da hakuri ya ce ga wannan nonon ku yi hakuri makara nayi kaza kaza suka diba suka yi masa addu'a Allah sa albarka sai da suka sha suka koshi ya zauna shi bai sha ba ƴaƴansa ba su sha ba da suka gama sauran kuma bai gaya musu ƴaƴansa suna kukan yunwa ba dan da ya gaya musu za su ci a kai wa jikokinsu ba su sani ba sai da suka sha suka rage sannan ya ɗauki sauran ya je ya kai wa ƴaƴansa ya ce gashi nan ku sha bayan ƴaƴayena sun sha ya ce ya Ubangiji idan na yi wannan abin dan kai ne ya Allah ka yaye mana wannan halin da muke ciki wannan dutse ya zo rufe mu malam take kawai sai bude dutsen nan ya bude girrrr kawai sai aka dutse ya bude yadda ka san gireda ne ta ture shi ka ji aikin Allah malam fa kharaju yamshuna annabi yace suka fita suna tafiya to kaga anan gurin annabi yayi mana bayani an gabatar da bin iyaye taimakon iyaye akan yaya da karka zai kana ta kashe wa yayanka kuɗi akan abin da bai kai ya kawo ba matan ka sun zuga ka kana ta kashe wa yaya kuɗi ubanka yana cikin wahala yana cikin matsi ka je ka ce fara taimaka masa sai ka rage matsalar su kafin ka zo ka rage na yayanka na yayanka ma suna da haƙƙi akan ka amma mahaifi mahaifiya wallahi suna da nauyin haƙƙi akan ka kuma me hikimar haka ai ta kofar su ake shiga aljanna kai sakaci ka gani ana gabatar da bin uwa akan sallar nafila malam akan mutum ya tashi nafila sai ya bi uwa hadisi ya zo na Abu Huraira isa Jurayj hadisi Imam Bukhari Jurayj wani mutum ne mai bautar Allah a cikin banu Isra'ila mai bautar Allah shi Jurayj saboda tsabar ibadansa wajen gari ma ya fita ya je ya gina wani tantinsa wani benensa na itace ya hau yana yin sallah yana nafila kawai bai da aiki sai nafila wata rana mahaifiyarsa buƙatarsa ta kama shi ta tafi gona ta tafi daji ta je ta kira yaron nan Jurayj idan ta je sai ta tarar da Jurayj yana sallah Jurayj yana sallah Jurayj yana cikin sallah ya daga hannu ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji mahaifiyata ya ubangiji sallata ya Allah ga mahaifiyata zo ga kuma sallah ya za a yi Jurayj ya ci gaba da sallah ga doguwar sallah a wajen Jurayj tsohuwan nan malam ta gaji ta juya ta tafi ta sake dawowa wata rana Jurayju yana sallah a'a Jurayju ya ji muryar mahaifiyarsa ya ce ya rabbi ummi wa salati ya Allah mahaifiyata tana kira ga kuma sallata mahaifiyar ta gaji da jira ta koma gida ta sake dawowa karo na uku Jurayju yana sallah in dai za ta dawo za ta raina sallah malam kaga Allah yake bi ko tsohuwan nan malam sai ranta ya baci ta ce ya Allah kar ka ɗauki ran wannan yaro sai ka sa ya yi karan bakka da karuwai addu'ar uwa ba ta da daɗi addu'ar uwa haɗari ne ko kana bin Allah in iyayenka suka maka mummunan addu'a tana ci Imam Bukhari ya rawaito hadisi a cikin Al-Adabul Mufrad yace Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye akan ƴaƴansu addu'ar alheri ko sharri don haka shari'a tace ku daina mummunan addu'a la tad'u ala auladikum ku daina mummunan addu'a kan ƴaƴanku Allah ya tsine maka kai asara mutumin banza tsinannen yaro kai dai ba za ka yi albarka ba a mala'iku sai su ce amin saboda kai uba ne saboda ke uwa ne ba a yi in ranke ya ɓaci a kan yaranka ka ce ka Allah shirye ka na'am da zafi ko kai shiru ka hana shaidan samun dama a kanka dangane da 'ya'yanka malam Jurayju tsohuwarsa ta masa mummuna addu'a ta ce ya Allah kada ka dauki ransa sai ya ga karuwa ba juninsa sallah bane ba to ka hada shi wani dalili da zai yi magana da karuwa ya karamta da karuwa madinaciya malam ana nan wata rana malam wata baiwar Allah kawai a wannan gari da Jureje yake kawai sai ta yi ciki cikin banza to ka duba fa malam ba musulmi bane amma da aka ganta a cikin nan da cikin nan sai aka ce wallahi sai kin nemo waye miki ciki malam ka ji fa kaji mutum a lokacin banu isra'ila ka duba yadda suka mai da zina babban abu ka duba yau ni da kai yadda zina ba ta zama komai ba ka duba yau yadda kananan yara mata suke zina ka duba yau yadda yara samari kanana sun san zina su wancan a lokacin banu isra'ila ciki ta zo da shi aka ce daga ina wallahi sai kin nemo wanda ya miki cikin nan kawai malam da ta tashi sai ta yi wa Jureyel sharri sai ta ce wannan mutumin mai yawan sallan nan da yake wajen gari shi ya mun ciki aka ce to ashe daman abin da yake yi ibadar ƙarya ce ashe maƙaryaci ne ashe mutanen gari aka tafi malam aka je aka samu Jureyel yana shaƙa sallah aka rugurguje ɗakin nasa aka kamo shi aka ce ashe baka da kirki ashe mazinaci ne kai yana jaddada muku waɗannan mutanen ba musulmi ba fa ku duba yadda suka ɗauki zina ka duba yau al'umma musulmi yadda suka mai da zina wani abu yau yaya aka yi sai aka ce to za a yi taro sai an kunyata Jureju sai an haɗa gari ga baki ɗaya ba shi ne ibada ba ne ba to zai ga wulaƙanci ashe zina yake yi da 'ya'yan mutane to zai ga wulaƙanci aka kawo Jureju ƙofar sarki mata ma har ta haihu ma mata karuwa aka ce ta fito Jureji fito aka zo da shi a gargame aka ce ka zo ce ki zo ki bayani aka yi bayani aka ce ai yayi abun kunya yayi kaza ce shi kuma bai yi ba aka ce to kai magana sai ce a kawo jaririn shine shaidarsa ha yanzu ai jariri ya magana yace zai yi magana ba walittaka kuke nema ba ga walittaka mai rijista ka da kana wani bata wani lokaci kana taro kana kiran wane wali ƙarya da baka taba ganin me ya faru ba wataƙila ma dukan sa ake a cikin kabari baka ma sani ba ga na zahiri cikin Sahih Bukhari aka ce yaya jariri zai magana ce zai yi magana ka ji waliyan gaskiya malam zai aka ce za mu ga ikon Allah wannan ya mare na mana hankali ce zai malam aka kawo masa jaririn nan waye ta kawo uwarsa to kaga Jureji mai sallah gashi dai dole ya ga karuwa kaga addu'ar uwa ta cika kaga yayi karaskiya da karuwa kaga addu'ar uwa sai da ta tabbata ko sai yace bude cikin yaro aka bude cikin sa ya bugi cikin yaron tumbinsa yace ya babus a wannan lokacin sunan jariri ya jinjiri ya jariri yace man abu yace waye ubanka fadi ubanka kawai sai jaririn nan ya bude baki sai yace ra'iyal ganami wani mai kiwon tumaki ne a daji shine uba kawai Jureji yace to ga jawabi nan ku bani guri zan wuce sarki ya ce a yi haƙuri a duk aka ji kunya gaba ɗaya da an tara shi ne a wulaƙanta shi a tozarta shi sai Allah ya tsare to shi ne malamai suke cewa malam ku ji tsoron faɗa da bayin Allah ku ji tsoron yaƙar mutanen Allah wanda ya riƙe Allah kace za ka yaƙe shi kace za ka yi faɗa da shi wallahi sai ka kunyata wallahi sai ka tozarta wa inna jundana lahumul ghalibun wa la yansuranna Allahu man yansuru Jureji ce zan koma ibada sarki ce kai haƙuri za a zo a gina maka gidanka da zinari da azurfa a yi maka kwalliya a yi maka kaza a yi maka kaza ce a maida mun na itace kamar yanda yake aka maida masa aka ji kunya ya koma ya ci gaba da sallah ko ba komai addu'ar iyaye ta kama Jureji sannan kuma shi kuma ko ba komai wani takansa ta tabbata to anan gurin sai malamai suke cewa to ya jiriji ya kamata yi lokacin da yazo yana sallah nafila yake ba farilla ba sai ma yake sa fikira shi to ya dakatar da sallah ya amsa kiranta daga nan sai aka fada hukunci cewa duk mutumin da yake sallar nafila sai ubansa ya kira shi ko uwarsa ta kira shi sai ya yanke sallar kawai sai ya amsa ya je ya biya musu bukatarsu Allahu akbar to kaga an fifita bin iyaye akan nafila da ibada hijira ma an fifita bin iyaye akan hijira duk akwai hadisi an ce a yi wa iyaye hajji idan ba su iya yin hajji ba a kyautata musu daya a yi musu da'a kada a saba musu sai dai in sun umarni da sabon Allah idan iyaye suka ce a saba wa Allah to nan kam sai a ba su hakuri don Allah ya fi su wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ba a daka musu tsawa na gaya muku wala tanharhuma ana gaya musu zance mai daɗi mai karamci wa qullahuma qawlan karima ana ciyar da iyaye in girma ya same su ah yace amma bayani ka ciyar da iyayenka bayan manzon Allah ma ya ce anta wa maluka li abika da kai din gaba ɗaya da dukiyar da ka mallaka gaba ɗaya ta ubanka ne duk wanda ya bar ubansa dan yinwa in uban ya ga dama ya je ya bude taskar dukiyar sai ya ɗebi abinci ce kai ku kawo kura ku loda mun buhun shinkafa sai a biyar ku diba mun mutum ku diba mutum wallahi idan babanka ya je shagon ka ya loda buhunan shinkafa da katan katan na taliya saboda yinwa ta ishe shinkafa shi dan yinwa halale ce kuma ba biyan kuɗi ba bashi kuma saboda anta wa maluka li abika da kai din da dukiyar duk na ubanka ne gaba daya da kai da kaya duk mallakan waye nauya ne gaba daya ina fata ana fahimta an ruwaito wani yaro ya kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo kawo karan babansa wani yaro ne kawo karan babansa me ya faru shi kuma uban gaskiya zuwa kawai yake diban dukiyar yaron nan yana ci uban yana ce yo kai ba ni ne sanadinka ba ka zo ka bani cikin wahala da ya tashi in yayi buruk ya fada kwata kawai sai je wa wuri a cikin dukiyar din sai manzo Allah ya ce a zo da uban ana zuwa da uban sai aka ga an zo da shi fa idza huwa shaykhun yatawakkau sai gashi ashe tsoho ne ya gaji da sanda ma yayi doro yana da kireke dingisawa aka kawo shi annabi ya ganshi kishi yanzu kai wannan shine babanka kuma wannan shi ka kawo ƙara wa yana cin kuɗinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai tambaye shi yace eh innahu kana da'ifan wa ana qawi wa faqiran wa ana gani فكنت لا امنه لا امنعه شيئا من مالي شي مي روني ني مي قرفي ني شي تلك ني ني كوما موداشي ني بان هنا شي با ا cikin dukiya ta yana diba wannan uban ne yake fada fa uban ne yace a bashi dama yayi magana yace ya rasulullahi an yi lokacin da ni mai kuɗi ne shi kuma talaka ne shi mai rauni ne ni kuma ni ne mai ƙarfin an yi wannan lokacin kuma yayi ta ɗiban dukiyata nayi ta bashi dukiyata yayi ta amfani da dukiyata da shi da uwarsa gaba ɗaya yace yau kuma na wayi gari an canja ana da'if wa huwa qawi ni mai rauni ne ni uban yanzu an juya ni ne mai rauni shi kuma shi ne mai ƙarfin wa ana faqir wa huwa ghani ni kuma ni ne talaka ni uban a yanzu shi kuma shi mawadaci ne to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani dalili a gare shi da zai mun ruwa bayan ya gama ɗebe mun nawa ni ma yanzu na cin rabona yace gashi wa huwa yabkhalu alayya bi malihi yana ta mun rowa da dukiyarsa kawai malam sai annabi ya fashe da kuka, sai fashe da kuka. Yace babu wani dutse ko babu wani wuri ko babu wani abu da zai ji wannan kisarface in sai yayi kuka ya zubar da hawaye. Annabi yace da yaron, kai da kai din da dukiyar ka duk na ubanka ne, tashi ka tafi. Mai littafin Hidayatul Murshidin ya kawo wannan kisa a lokacin da yake bayani akan nauyin iyaye akan ƴaƴansu. Jama'a, iyayenmu suna da hakki mu rinƙa yi musu addu'a, bayan mun taimake su suna da bashi akan mu na yi musu addu'a. Iyayenmu suna da hakki akan mu biya musu bukatunsu da larurorinsu, abinda suke so. Dole ne idan babanka yana bukatar taimako ka taimaka mai, zai je biya bashi ne ka biya masa, zai dinka riga ne ka dinka masa, zai je wani abu na bajinta ne ka je ka yi masa, baya yin zuwa masallaci ɗauke shi ka kai shi masallaci, in ya gama ka koma ka ɗauko shi, baya iya zuwa gona ka ce zauna a gida kai za ka je gonan, da kuna yara ba shi yake zuwa gonan ba, ba duk kuka gajiyar shi ba. Malam, wata rana mun je kurkuku, irin wa'azi da taimakon waɗanda suke gajiyayyu a taimaka musu, sai mutanen kurkuku suka ce akar maka Allah, kaga wancan mutumin, kaga wancan katon. Na cewa, suka ce wancan ga yanayi ya fi kowa girma, kato ne haka kaya guda ga shi kan, to ka kufar da shi. Na ce me yasa? Suka ce wallahi uwar sa ya daka. Na ce kamar yaya? Tsohuwar sa? Ce wallahi an kawo shi nan kurkun an ɗaure shi saboda ya daki uwar sa, yawa shi ya duka ya ba ta tashi. Me ya faru? Muka kira shi, sai ga shi wai ashe faɗa ake yi tsakaninsa da ƙannansa. Shi ya girma uwar ta haife shi, kasan uwa takan haifi mutum ya zama kaya kato, ita kuma yar ƙarama. Da yawa mun fi iyayenmu ai, tana zuwa tana cewa ka daina mana, yaya kake ya kaza kaza, wallahi ya sa hannu haka ya buge ta, ta taso ya duka doke ta ya zubar da ita. Malam, shine ƴan uwansa suka kai shi ɗara, shine alƙali ya ce aje a kai mun shi gidan maza ya je ci gabza. Abu na kusa da ƙarshe da zan tsaya a kan shi, bin uwa, uwa ɗin nan da nake faɗa sai an fara binta akan abu uba. Kuma Allah ya ba wa iyaye maza haƙuri. Sai an bi uwa sannan abu uba, saboda matsayin uwa gaba yake da matsayin uba. Ai haƙuri fa, ita uwa ta fifici uba da abubuwa da yawa. Malam, ɗaukan ciki kaɗai ya ishe ka darasi. Yanzu babanka a bashi jaririn da mamanka ta haifa, ashe ya riƙe shi awa biyu, da ya riƙe shi minti biyar minti goma, ce ke zo ki karɓi kayanki, zo ki karɓa da Allah, zo ki karɓa. Kaji wai zo ki karɓi kayanki, shi ba kayansa ba ne. Alhaji, ita da ta riƙe shi shekara guda ba watanni, ana ba da labari akwai wasu ƴaƴan ma, wasu iyayen ma suna iya ɗaukan ɗa a ciki ma sama da wata tara. Yanzu a gurin Imamu Abu Hanifa, aqsa muddatul hamli, mafi nisan tsawon shekaru ko watanni da ɗa zai iya yi a cikin cikin mahaifinsa, a mazhabar Abu Hanifa shekara biyu. A mazhabar Imamu Malik ya ce ɗa zai iya shekara biyar a cikin cikin mahaifinsa. Malam, an samu wanda sun shekara biyar ba haife su ba. Wani daga cikin magabata yake ba da labari, na manta sunan shi, ya ce ni mahaifiyata ta haife ni da haƙwarina na fito, tana haifo ni ragaga da haƙwarina da aka tarar da ni. Yanzu wannan akar makallawo, akwai wanda zai iya biyanta wahalar da ta yi shekara biyu? A cikin malamai magabata akwai waɗanda sai da suka shekara hudu a cikin cikin mahaifiyarsu kafin su fito. Wani ma yake ni sai da na shekara uku, ashe da na shekara biyu cur ina cikin cikin tsohuwata bayan shekara biyu ta haife ni. Kaga, ashe yana iya yiwa mace ta ɗauki ɗa ma shekaru, kamar yadda tana iya ba da sunan shi, tana iya ɗaukan ɗa ɗaya, ɗa biyu, ɗa uku, mala akwai wanda ake take haifan yaya biyar. Imam Shafi'i yake bada labari, yake cewa wani malamin sa a Yemen ya gaya masa cewa akwai wata mata da ta yi haihuwa da yawa da yawa da yawa, yace duk haihuwar da za ta yi yaya biyar take haifa kaf sannan akuya biyar biyar kuma ba ɗaya ba. In dai ta zo haihuwa to a tanadi kayan baby guda biyar kawai, put daya, put biyu, put na uku, put biyar, wallahi sai ta zuba su gaba ɗaya. Malam yanzu wannan malam kai ka haɗa ta da babanka, shi yasa malamai suke cewa idan aka yi maka kira guda biyu a lokaci guda tsohonka ya ce dauda tsohuwar ka take dauda ka ji muryar ta sha bamban, wancan na dattijon ne wannan kuma me na dattijon ne, to ka lallaba ka tafi gurin tsohuwar ka fara zuwa wajenta ka amsa kiranta. In ta gama abin da zake sannan kuma ka je ka ce a baba gani kai ya baka zo bana kiran ka ce wallahi na je gurin mama ne. In yayi karatu zai ce to shikenan, in bai yi karatu ba ko ne ce sai da ka fara zuwa gurin ta gaje guri da, to kaga wannan baya zuwa makaranta kenan. Kasan abin sai da ruwa karo mana da haka kaji wani malam ya rama ma wai hada mai da huraya, wai hada masa da huraya ta rama malam kenan. Shi kenan uwa tana fifitan uba, wahalar daukan ciki, wahalar shayarwa, wahalar daukan nauyi, wahalar hidima, wahalar kula, tausayi ma uwa tafi uba ko ba ka bane. Wallahi wannan yaro zai zo yana kuka da daddare haka za ta dauka tana ta riga shi sau da yawa, mace wallahi sai ta yi awa biyu tana yawo da ɗa a cikin ɗaki tana yawo da shi da daddare, karfe uku ya tashi ya kasa bacci, watakila ciwon ciki yake, watakila rigimamman ɗa ne, lafiyar sa ɗalau sai ɗan ci ne kurin irin ta ya zamani. Idan uban ya ji kukan yaya ce ke ni wallahi kun dame ni dan hana ni bacci yaron nan dalla a sa ya shiru, kace ni haje ya shiru dalla ki tafi gaba. Akwai wanda yace fita dauke shi da dakin ki tafi tafi na gaji, wallahi ya kora ta ya sa sakata ya rufe ita kuma ta je dakin ta ta yawo da shi, tana ta yawo da shi, tana ta yawo da shi. Aka zo aka tarar da ita tayi ta gaji har ta dan kishingida jikin kujera, bacci ya dauke shi ma bacci ya dauke shi. Uban yana can yana gado yana diban munshari fa yana gwarci kawai jama. Yanzu kai ka kwatanta wannan wahalar da babanka, yaro jariran nan na zamani musamman na yanzu malam yana shan nono yana cizo, kowace mata wallahi malam ba matar da za ta haifa ta bai abin nan bai cije ta nonon ta ba, kuma duk cizo yana da daɗi amma cizon nono zafi ne da shi, shi yasa da sun cije su sai saboda wuri ne very sensitive guri yana da haɗari, amma wallahi idan ya zo da ya fara haƙori yana ɗan jin ƙaiƙayi haka yana neman abin da zai gaɗa sai kama nonon sai gat sai ta yi haka. Amma abin mamaki kuma sai ta daɗa miyar masa ta ce ƙara sha, kai in kai ne ya maka wannan cizon wallahi wullar da shi za ka yi kana da shi za ka yi da miyar ka ba za ka yi juriya ba. To kaga duka waɗannan dalilai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana wani ya zo ya ce da shi ya rasulullahi man ahaqqun nasi bi husni sahabati, ya manzon Allah wai waye ya fi cancanta a cikin iyayena in kyautata zamantakewa da shi, wane ne ya fi dacewa in kyautata zamantakewa da shi? Manzon Allah ce ummuk. Sai ya sake cewa summa man summa ummuk, annabi ya ce mahaifiyarka, ya ce kuma sai ya ce summa ummuk sannan mahaifiyarka, yana tambaya har na uku sai na hudu ya tambaya sannan annabi ya ce summa abaka sannan sai kuma babanka. Hadisin Muslim ne, ma'ana ka bi uwa ɗaya, ka bi uwa biyu, ka bi uwa uku, in uban ya matsanta yana so na hudu sai ka bashi. Hadisin Muslim. Don haka ya koyan uwana, abu na ƙarshe shi ne akwai abubuwa da malamai suka lissafo cewa wannan saba wa iyaye ne, to ya kamata mu guje su, shi ne abin da zan rufe da shi. Na farko sa iyaye kuka, duk dan da ya sa iyayensa kuka to yana cikin waɗanda suke sun saba wa iyaye kuma hukuncin sa wuta konawa ne Allah sai ya kona mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karka yadda kai abinda babanka zai kuka saboda bakin cikin ka ina wanda suke zuwa su yanko rikici a zo a tattara uban ma gaba ɗaya a je a daure shi ina wanda zai je yanka rashin mutunci a zo neman sa ba a samu ba a je a kama ubansa a kai shi bayan kanta sauro ya gama cije shi tas kai kuma ka ƙara gaba ashe kana inugu daga daura ka tafi inugu ka gaba ka kyauta ba ina fata ana fahimta zira wa ida iyaye kallo na banza ka kalli ubanka kai masa wani kallo haka saboda ya ma wani abu Umar ibn Zubair yake cewa ma barra abawaihi man ahadda an-nazara ilayhima duk wanda ya kafa wa ubansa kallo na reni haka wai kallo ko ba kai magana ba kai wani irin kallansa ko uwa ka kalle ta haka to ka saba wa iyayenka wucewa gaban iyaye ai tafiya in ba da izinin su ba duk wanda ya wuce suna tafiya da babansa ya wuce gaba ya bar ubansa a baya ba da izinin uban ba saba wa iyaye ne to ya ake sai dai ka tura shi gaba kai kana baya ya zo a cikin hadisi zaka iya wucewa gabansa idan ka ga dutse zaka cire mai ko ka ga kaya sai ka maza ka wuce ka cire masa ka dawo baya sai dai in shi yace wuce gaba sai dai kuma a mota ne dan girmamawa ne kai kana tukawa shi kuma yana baya wannan ba laifi bai kamata ba gada ya daga hannunsa yayin da uba yake dukansa kamar uba yana dukan sai ka daga hannu haka kana haka saba wa iyaye ne zama za ka yi kai dirshen ya maka shegen duka kai haka kawai Allah kuwa ka da ku sosai yana gama kuma ka ce Allah saka da aljeri saboda kakka saba musu amma yau me yake faruwa rike tsumagiyar ma yara suke yi wani uba ya ce ni yanzu ba ma dukan yaran nan ba in ka zo dukan yaro iya rike zama giyar kai kai ke yi mata ga gagara wani wasai wani ya zo yana dukan yaransa to yaron ya dan fara kwari ya dauki zama giya yana zabga masa da yaron ya samu ya saita shi ya rike zama giyar ya rike ta uban ya rike karshen zama giyar ya ce ka sake na ce maka ka sake ba za ka take ba ko ya da ya ce ka sake fa na ce yayyayyayi ina karfin uban ya kare ai ka ci zamanin ka ka gama yanzu yaron shi yake cin zamanin sa wallahi da yawa yaro in ya rike abu wallahi baka iya kwaciya ba daman uwa kan cewa sai a a a ni ba zan ma je in ce nan da ke shi ba yanzu sai ya je maka illa wani yace ya bi yaron sa da gudu zai kama shi to yaro ne na zamani malam ya ruga da gudu uban ya bi shi ce ni zaka nuna gudu ya kure ya bi shi da gudu ashe yaron ya iya abubuwa yana zuwa wani guri kawai da yaje sai tas ya taka birki sai haka sai uban sai ya tafi kaka sai ya je mu ji wallahi malam uban sai da ya gurde sai uban ya faɗi yace ka gurda ni ko ka gurda ni ko ka gurda ni ko in takaice maka sai da aka taimaki uban wallahi sai da aka daura uban yaron kuma tantane yayi gaba ashe da ya bi shi da gudu malam zuwa yayi irin me ya ci birki kawai sai ya kwanta haka shi ko ban yelo sai ya tafi ya je kwanta to kaga wannan ko ba a baka aya ba ba a baka hadisi ba ai ka sun saba wa iyaye ne wannan ya za a yi uban ka ya bi ka da gudu ka je kai birki ka je ka sa ya fasa bakin sa ai bai kamata ba to ba a rike musu tsumagiya ba a din in na su bi ka da gudu ba magana ka je ka ci birki ko wani an makamancin wannan wani kuma yace wallahi da nazo dukan sa da nazo dukan su da ya daga mu haka gwiwar hannu na daka sai hannun ya yi haka wato yara ne malam na zamani malam sun san hanya duka ba za ka wai dukan su za ka yi da hannu ko idan ka zo dukan sai ya miƙa nan gurin ka zo za ka da ka sai haka kana dukan gwiwar hannunsa sai ka ji hannunka ya kage da haka ku ji tsoron Allah wallahi ku daina wahal da iyayenku ina fata ana fahimta to duka wannan yana daga cikin wato saba wa iyaye sannan kuma an tambayi ka'abul ahbar dangane da uquq saba wa iyaye sai ce idan amarka walidaka bi shay'in falam tuti'huma faqad aqaqtahuma al'uquqa kullahu. Bada umarni, in iyaye suka bada umarni ka kika bi umarnin su, to ka saba musu. Da haka ya ku iyaye, ya ku yan uwana, don Allah nayi wannan nasiha ne saboda zamani ya canja, al'amura sun canja, an fara zubar da mutunci na iyaye, an fara barin iyaye cikin kunci da wahala da waɗanda suke fifita matansu akan iyayensu. Kai ta hidima wa matarka, kai ta kashe wa matarka kuɗi, amma ubanka yana cikin wahala. Kai ta kashe wa kanka kuɗi, ubanka yana cikin wahala, tsohuwarka tana cikin matsi, ba ta da rigar da za ta sa, ba ta da suturar da za ta sa, ba ta da takalmin da za ta sa. Ya kamata mu yi wa kanmu gyara. Na'am, dole ne za mu ji daɗi da iyalanmu, za mu yi gida mai kyau, za mu kyautata wa iyalanmu, su ma suna da haƙƙi, mun auro su, amma kada mutum ya manta da iyayensa. Do Allah a rinka kula da sayan kashin miya wa iyaye. Do Allah, ko da gidanku ba ɗaya ba, in ka je kai tafane mai lafiya, to ɗan yanka musu nasu ka kai. In ka ɗan sayo abubuwa na jin daɗi na more rayuwa, ka tuna da iyayenka, ka ɗan tsakuran musu. Wani tsoho yake ba ni labari, malam, ya kai ka dattijo ne kamar kai a tsoho. Ka san mutanen daura akwai san kaza. Wato wata rana abin da ya faru shi ne, yake Esther ta zo gida, ya kama faɗa, me ya kawo ki, yaushe za ki koma? Ta ce, ah, ba zuwa ne na gaishe ka kuma na tabo maka da perfectu. Ya ce, ah, to shigo 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 shigo. Malam ya ce, malam ya ce, sai ga yarinyar nan ta zo masa da irin zafka zafkan kulolin nan masu kyankyali na matan masu kuɗi na zamani. Ya ce, ina buɗewa sai na ga tiririn kaza yana buga ni perfectu. Ya ce, na lissafa na ga zan iya ɗiba sati biyu ina jan perfectun nan. Na ce, Allah miki albarka, Allah miki albarka, Allah miki albarka. Ai sai suka kama hira, da ku ya fara yanzu kika zo shi zaki koma, me ya dawo, me ya kawo ki? Ka san mu ba hauce, wai haka, wai irin karamci, wai yarka tana zuwa, me ya kawo ki? Ha, ba ta zo gaishe ka? In yar arziki ne ta samu tarbiyya, ta zo da yan abubuwa, sai kace shigo daga ciki. Haka ake yi. Yace, wallahi malam, na karɓi wannan kaji, malam, sai da ne sati biyu ina cin farfesun nan. Na ce, a ajiye min shi a firij, in na ɗiba, in na yi breakfast da shi, sai in ce a rufe min shi a firij. Gobe ma in na zo, sai in ce mai girki, duk matata mai girki, kawo kwano, ɗiba min cinya uku, huɗu, biyar da ƙirji, ƙwaya uku, a zuba masa a tafarfaso masa, ya kawo. Haka ya cinye kayansa, ya ci da biredi, ya ce, malam, ‘ya’ya mata, akwai albarka. Ya ce, ina da mazan balagaggu, malam, ƙasti suna nan madaka dawa, amma ba wanda ya kawo min ko ƙafar kaza. Ba za su kawo maka ba. Abu na ƙarshe, muna addu'a ta musamman ga wannan aure, Allah sa albarka shi. Ya kai ango, muna fatan Allah ya sa ka haifi ‘ya’ya na ƙwarai da za su yi maka biyayya, waɗanda za su yi maka da'a. Jama'a, aure ibada ne, kuma aure alheri ne, kuma aure albarka ne. Ku yi ƙoƙari ku yi aure. Manzon Allah ya ce, duk wanda ya yi aure ya cika rabin addininsa. Falyattaqillaha fi shatril baqi ko fi shatril sani, ya ji tsoron Allah kuma akan sauran rabin. Don haka aure ibada ne, aure kamala ne, aure mutunci ne. Imam al-Ghazali, Allah ya masa rahama, yake cewa a cikin aure akwai fa'idoji kamar haka. Na farko dai akwai samun ‘ya’ya. Duk wani ɗa na arziki da aka same shi ta hanyar aure aka same shi, kuma burin ɗa namiji idan ya aure ya ga yana da ‘ya’ya, saboda ‘ya’yanka su za su share ma hawaye, su za su ɗauki nauyinka, su za su kula da kai, su za su taimaka maka lokacin da gajiya ta zo ma. In Allah ya jarrabi mutum da tsawon kwana, ya sa za ka daɗe a duniya, in ‘ya’yanka ba su bi ka ba, za ka yi baƙin ciki wallahi. Saboda akwai lokacin da wallahi malam sai ka daina zuwa aiki a dole. Akwai lokacin da wallahi ba ka iya zuwa gona ba, akwai lokacin da ba za ka iya zuwa kasuwa ba, akwai lokacin da ba za ka iya kaza ba. In kana da ‘ya’ya, su za su ɗauka nauyinka, su gina maka gida, su kai ka umra, su taimake ka, su baka ci, su baka sha. Wani tsoho malam aka gan shi tas tas, shadda mai kyau, riga mai kyau, ga lafiyayyen mota da direba, ga ɗakinsa na kwanciya mai kyau, in ya kwanta da safe bacci ba ya tashi sai 12 rana. Malam, ashe Allah ya taimake shi, ya shuka ‘ya’ya, ya musu tarbiya, sun samu kuɗi. Suka ce, baba, ka kwanta, ka huta, ka more. Tsohon nan malam, ka gan shi ƙyalƙyali yake, malam, sai farin jini a wurin tsofaffi. Duk wata bazawarar mata tsohuwa da mijinta ya mutu, ne ma take wannan ƙafa ya aure ta, malam. Saboda me? An ga ‘ya’yansa sun kula da shi, malam. Sheƙi yake tsohon nan, saboda ya samu kulawa, gida mai kyau, ‘ya’ya sun ba da abinci mai kyau, ana kula da shi, ana kai shi asibiti, yana shan magani, ana lura da rayuwarsa, ana masa hidima. Malam, ba irin waɗannan ‘ya’yan ake so ba? Amma ɗan da zai zo ya bar ka kana ta fama, yana can ya tafi Abuja, malam, kai kana nan kana cikin sauro, sai mafici fafafafafaf, shi kuma yana cikin AC. Ina dai bai? So muna fatan ango, Allah ya baka ‘ya’ya masu bi. Sannan ka yi haƙuri da matarka. Duk wanda ya aure sai ya haƙuri da mata. Malam, mata akwai damuwa, kamar yadda kuma akwai albarka a cikin shi. Kwarai da gaske duk wanda ya kuskura ya mutu bai yi aure ba an gama da shi. Wallahi ina gaya maka tsakani da Allah in taho daga Kano in zo ina gaya maka gaskiya a nan gurin wallahi kar ka yadda a matsayinka na badauri ka mutu ba ka yi aure ba. Kuskure ne saboda ko za a zo ko a kiyama ne ana ba da wani labari na wani ɗanɗanon rayuwa da morewa rayuwar duniya kai ba kai a ciki sai ka ji mutu yana kaka yana cizo yatsa. Don haka ku yi aure ku huta ku hutar da wasu ga lada a cikin aure. Ya ce akwai ciyarwa, Imam Al-Ghazali ya ce akwai sauke sha'awa, ya ce akwai tadbirul manzili kulawa da gida. In mutum ya aure akwai wanda zai kula mai da gida, amma yanzu kai da baka yi aure ba miskini ya ɗakin ka yake baya ganuwa, ka fito da rana ka saka shadda ka karya hula ga agogo a hannu ga gilas ga wane ne kana hawa mashin kana wani kobarewa da an je ɗakin ka sai a tarar da uban tsummo kara na fitar hankali ɗakin saurayi. Ai kake je ɗakin saurayi ba kan gani malam, wani an je an tarar da ledoji da takardar tsire a gargashin gado da wani bala'i da wani masifa filansa ya yi bakikirin da yawun bacci da wane ne bargonsa ya yi bakikirin dan bala'i ga wane ne ba mata kullum sai ya je shimfidarsa kawai kyankyasai nawa zai kora ba mai kula mai da shi. Amma mai mata fa zuwa zai yana zuwa ko yana zuwa an bude mai kofa. Duk wanda yake da mata yanzu yana koma gida ce sai tana zuwa na ce sanda zuwa ce yawa. Allah kuwa ko baka jin ishirwa ko baka jin ishirwa sai an kawo ruwa duk masu kirki da ka dawo sai a dan miƙo ma ruwa musamman ma in ka bar abubuwa a gida ka zo kai ta ganin wasu kwanuka wani ya zo ya zauna sai ga wancan kwanan a rufe wancan kwanan a rufe ya yi wancan kwanan a rufe sai to ya ce din mai a cikin na cikin buɗe ka gani ya buɗe cikin ya ga wani soyayyen kek ne mai kyau ya buɗe nan ya ga wasu kaji haka an giggida ya ta haka ya buɗe cikin ya ga wani soyayyen nama ya buɗe cikin ya ga wani spring rolls ya buɗe cikin ya ga wani fruit salad ya buɗe cikin ya ga wani kwado lafiyayye ya ce nawa wani aka ce din naka ne mai gida kai ka haɗa wani goro da tuzuru da wannan ba sai dai baƙin ciki ya karshi ba to falar aure kenan. Wani aboki wata rana ya kira wani abokinsa ya ce zo mu je a ɗan taimaka ma kana zaman banza kana abin da kana shirya ya ɗauki abokinsa ka tafi yana zuwa sai ya kira matar ya ce kawo mana wani abu ta ce to ta shiga ta ɗan tafarfaso shi tana kawowa kwano malam sai ga shi yana wani ɓararraɓararraɓar yana ɓararraka malam ana buɗewa sai ƙanshi ya buga shi yana duba sai ya ga kaji ne a kwance kawai sai ya ce ɗauki ka ci mutumin ka yadda ka ga maye ya ɗauka fara ya ga yana sai ana ciki ya ce da ka yi aure da ka ishi ka ga yanzu wannan kazar ni yanzu ni ta ishe ni wallahi saboda mai kawai da ka fita ne ka je ka yi buge-bugenka nawa ne kazar gaba ɗaya ake sai ba tafi 2000 ba in ka ba da 2000 sai ka ɗauki kaza uku wallahi masu rai zakaru kuwa yankurgen guda uku a 2000 ɗinka kana zuwa ka sa a gyara masu a zuba a leda daga kai sai matarka wa daga lashari galaga ba ka da abokin tarayya malam ta soya maka ka ce wani a soya wani a yi farfesunsa wani a yi pepe cikin ko cikin ake cewa wani a yi kaza a yi maka ka cika more a ajiye a fridge abokinka ba yana can yana rikici da mai shinkafa da wake a tasha ce dole ki sauta fa dole ki sauta ki daina mana tsada abin da muka faɗa ne daidai Allah shi ma mu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya mana afuwa bari da aka ta saboda dattawan nan dan wallahi da ba dan su ba da sai mu ta bugawa amma na ga wani ya fara gangadi ne a gurin da ke zan ce bari sai baka wata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da kai.